kasashen da za su fara gudanar da kasuwanci tsakanin su a ƙarƙashin yarjejeniyar cinikayya tsakanin kasashe da babu shingiya tsakani ko AFTA da gaice sune Ghana, Kamaru, Masar, Kenya, Mauritius, Rwanda, Tanzania da kuma Tunisia. Hakan wata hubbasa ce wajen ƙara yawan fita da kayayyaki zuwa kasashen waje ta hanyar kamfanonin fitar da kaya ko ETC a taƙaice, sannan kuma a cimma burin inganta masana'antu da za su taimaka wajen ƙarawa lahiyar dogaro da kanta. Mataimakin ministan cinikayya da masana'antu Herbert Crapper shine ya bayyana hakan da yake jawabi a wajen taron ƙarawa juna sani da ma'aikatarsa da haɗin gwiwar bankin AfriGem suka shirya domin ƙara wayar da kai akan rawar da waɗannan kamfanonin za su taka wajen ci gaban kasuwanci tsakanin ƙasashen Afirka a ƙarƙashin yarjejeniyar AFTA. Mataimakin ministan ya ce ya zuwa yanzu ƙasashen Afirka 54 sun rattaba hannu kan yarjejeniyar AFTA, 46 sun gabatar da tayin jadawalin haraji ciki har da hukumar custom, haka kuma an tabbatar da tayin harajoji 29. An amince da kashi 87.7 cikin 100 na layukan jadawalin kuɗin fitowa ƙarƙashin dokokin yarjejeniya na asali, sannan kuma kashi na 2 akan zuba jari haƙƙin mallakar fasaha, manufofin gasa, mata da matasa a kasuwanci da kuma kasuwancin digital suna kan hanya. Masanin tattalin arziki Hamza Adam Atijani ya yi wa muryar Amurka ƙarin bayani.
Cikin shekara 2018 aka samu kasashen Afirka sama da 50 suka yi yarjejeniya inda za a samar da wata hanya wurin gudanar da kasuwanci a sauwake, amma a halin yanzu kasashe ne wurin 8 su za su fara business tsakanin wannan kungiya mai suna AFTA. Idan muka duba hadafin da aka kirkiri wannan matashiya, za mu ga cewa yana da amfanoni da dama. Na farko shine duk ƙasa da take karkashin wanga kungiya za ta iya cinikayya da sauran kasashe da ke ciki a sauwake. Sa'annan na biyu, irin harajujjuka da ake durawa tsakanin kasashe na Afirka wurin cinikayya, za a samu wannan kungiya za ta janye shi a samu ana business ba da cikin wahala ba. Sa'annan akwai nazari da World Bank suka yi inda suka nuna cewa wannan AFTA idan aka tabbatar da shi kamar yadda ake nema, za a samu abun kasa business cikin Afirka sama da wato biliyan na dalar Amerika 100 da 60. Sannan kuma daga nan har zuwa 2035 za a samu mutane kimanin miliyan 30 za a janye su cikin lamari na talauci.
Imran Hashim Dikini ya bayyana dalilin da yasa aka fara da waɗannan ƙasashe 8 daga cikin 54 da suka rattaba hannu.
Na farko, yana fitowa ga irin rangwantawa da kasan take da niyyar yi, wato irin concessions da data bayar, wato idan na bada dama a ringa shigowa da kaya kasana zan rage cikin haraji kaso kaza cikin 100. Wayannan wato concessions nan ko rangwantawan nan ina ɗaya daga cikin abin da zai sa a saka kasa cikin wayanga wato kasashe wanda suke da alƙawarin cinikinga.
A cewar sakatariyar AFTA, hakan wata hanya ce ta nunawa cewa ana aiki tare da aikewa da sabon siyasa ga kasashen da har yanzu ba su gabatar da jadawalin su na wucin gadi akan rangwamen haraji kamar yadda aka amince a yarjejeniyar ba. Masanan sun nuna cewa harkokin kasuwanci idan aka gudanar da su cikin yanayi mai yanci da tsaro zai taimaka wajen rage talauci a mambobin kasashen kungiyar tare da samar da ci gaba mai dorewa. Idris Abdullahi Babu, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.